Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 Dalilin muryar zamani daga nan masallacin Juma'a na hukumar Shari'a ta jihar Kano inda zuwa yanzu aka riga aka idar da sallar Juma'a ta wannan rana kuma ɗaya daga cikin limaman da suke jagorantar sallar a wannan masallaci ya gabatar da hudubar wanda kuma daga bisani ya jagori sallar zan kuma sada mai sauraro da liman domin jin inda hudubar ta mai da hankali a takeice suna a matakin farko
sunana Haruna Muhammad Bawa masallacin Juma'a na hukumar Shari'ar Musulunci ta jihar Kano
ina hudubar ta mai da hankali a yau
to hudubar mu ta yau tana magana ne akan cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali haƙƙi ne wanda yake kan kowa domin shi addinin Musulunci bai bar al'umma sakaka ba kuma bai bar al'umma ba tsari ba saboda haka tun lokacin da ya kasance ya bayyana abinda isa ya kasance lokacin musulunci na farko ya zamanto ya fi kowane lokaci samun zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda bin koyarwa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga cikin koyarwar nan akwai abinda ake magana daukan nauyi na jama'a mutum tunda Allah ya halicce mu ba ɗaya ba wani ya fi wani tunani wani ya fi wani hankali wani ya fi wani karfi saboda haka abinda wasu daga cikin al'ummarka ya kasance ba za su iya yi ba wajibi ne in kana so a zauna lafiya kai ka iya musu wannan abu na farko kenan wannan yana tabbata ne inda Allah annabi ke cewa Allah ina taimakon bawa mutukar bawa yana taimakon dan uwansa abu na biyu shine kuma mutum akan kansa ya sani cewa akwai nauyin da yake kansa ba wai haka yake zaune karazube ba abin da za a ce ba shine inda annabi yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iya kowa sai ya bada abin da yake na wajibinsa sannan za a samu a zauna lafiya sai kuma abin da ake cewa rayuwa tare shine dan adam ya san cewa a rayuwarsa ba wai dan kansa kadai yake rayuwa ba a ina rayuwa ne domin al'ummar da yake tare da ita domin idan mutum ya kasance ya ce shi kadai kansa yake rayuwa to abubuwa za su yi tabullo mata bangaren al'umma wanda zai kasance ba son su yake ba amma idan ya yadda shi ina rayuwa ne dan al'umma to wajibi ne ya biwa al'umma abin da yake na haƙi a kansu wannan ya bayyana inda annabi yake cewa Ubangiji na ya umarce ni da bibiyar mutane kamar yadda ya umarce ni da yin sallah zakka azumi haji saboda haka dan san halin da mutane suke ciki domin maganta musu wani abin dan tare muke da su ya zama wajibi sai an yi haka za a sami zaman lafiya sai kuma rangwame da watsi da zafin rai duk inda ya kasance za a samu cewa haƙuri yayi irin jaye akan fushi to za a samu soyayya da shakuwa da juna an samu cewa Sayyidina Hadir ya yi wa annabi Musa wata wasiyya inda yake cewa kada ka muzanta mutum saboda wani laifi da yi mafi soyuwar lamura a gurin Allah abubuwa uku ne shine tattali yayin yalwa afuwa yayin iko da kuma tausasawa bayan Allah kuma ba wanda zai kasance ya tausasa wani abu a nan duniya face sai Allah ya tausasa masa ranar alkiyama kuma annabi yake ce mana duk wanda ya duba zuwa mumini da wani duba wanda zai kasance ya tsoratar da shi to shi ma Allah zai tsoratar da shi ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa sai abu na biyar wanda ake cewa tarayya shine dan adam ya kasance ya ji a zuciyarsa cewa ina rayuwa ne karkashin hukunci wanda hukuncin nan yana yin duk abin da yake yi ne domin ci gabansa shine Allah ina ce mana wa amruhum shura bainahum kaga duk inda aka ce za a yi shawara to kaga ma'ana za a kula da haƙƙinka ne kuma tintini Laraba suna da karin magana da suke cewa mutane sun yi tarayya kan abubuwa uku tunda Allah ya gina duniya shine cikin ruwa abinci da iska wannan kowane dan adam yana da haƙƙi a kansu ba wanda zai ce shi yake controlling duk lokacin da aka ce an samu tawaya a wani ne zai controlling wani bangare a wannan to ba za a taba samun zaman lafiya ba sai abin da ake magana yan uwantaka annabi madaukakin sarki ya nuna cewa musulmi dan uwan musulmi ne kuma idan wajibi ne kowane dan uwa ya kasance ya ciyar da dan uwansa yayin da yake cikin yunwa ya rufa masa sutura lokacin da ya tsiraita ya yayi masa bakin cikin sa idan ana bin sa bashi ya biya masa kai idan ma ya mutu ya zama shine wakilin wannan mamacin akan iyalin sa da ƴaƴansa to matukar aka samu wannan ba wanda zai dinga jin tsoron ma ya mutu saboda haka ya san in ma ya mutu wadanda ibari Allah zai kula da su akwai wanda zai kula da su saboda haka sai abin da ake kira shugabanci na doka ko kuma abin da turawa suke cewa rule of law ma'ana doka tai aikin ta duk lokacin da ya kasance doka tana aikin ta to lokacin al'umma zai kasance zukatan su sun nutsu kowa a cikin al'umma zai ji cewa a cikin aminci yake babu wanda zai mar haure wajen kwace dukiyarsa ko salwantar masa da rayuwarsa ko kuma cin mutuncin iyalansa wannan kuma ya tabbata ne inda Allah yake cewa walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tattaqun kuma abota hankali a cikin qisasi to akwai rayuwa ma'ana duk wanda ya san in ya kashe za a kashe shi to ba zai ci san kai ba saboda haka shine Allah yake cewa walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab annabi kuma yake ce mana jinin mutum musulmi baya halitta sai da ɗayan abubuwa uku ko mutum ya zama to bazauri ne ya zina ko kuma a kaskisan kai shi ma a kashe shi ko kuma addinin sa ya bari duk wanda ya kasance ya ridda to wajibi ne ya kasance an kashe shi kuma tuntuni larabawa a jahiliya suna cewa alqatlu atqal alqatl ma'ana kisan kai shi yake hana kisan kai
yanzu kina karama kallawu duba da waɗannan jawabai da ka koro hadisai da ayoyi duka amma an gata da addinin musulunci yana nuna cewa da za a bi wannan tsarin za a fita daga halin da ake ciki
wallahi wallahi kowa ba malamin da bai san cewa in an bi waɗannan tsarin za a fita daga halin da ake ciki ba duk wanda ya kasance ya bi koyarwa addinin musulunci ya bi abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda annabi ba wai yana magana kan cewa haƙƙi na musulmi akan musulmi ko yake ba a duk wanda yake karkashin ka to wajibi ne kai ma adalci ba ruwanka da addinin sa
waɗannan abubuwan fa da malam ya koro suna batu ne na bangare biyu shugabanni a gaba sannan a hannu guda da al'ummar da ake mulka kowa da gudun motsa da kuma rawar da zai taka
wannan gaskiya ne ai shi Isa da mata can hudu ban yace zaman lafiya da kwanciyar hankali nauyin kowa ne haƙƙi ne na kowa kowa akwai irin gudun motsa da zai bayar saboda haka sai kowa ya ba da gudun motsa sannan za a sami wannan zaman lafiya ba za ka ce hukuma ita za ta kawo ma a samu zaman lafiya a cikin al'umma ba ba za kuma kace a'a ita al'umma ita za ta yi kokarin samar wa kanta da zaman lafiya ba kowa sai ya kawo bangaren sa sannan zaman lafiya zai tabbata in wani ya kasance ya fadari bai yi wajibin sa ba to ba yadda za a yi a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali
to mai sauraro da fatan Allah ubangiji ya sa an fadaka kowane bangaren ya tashi tsaye ya sauke haƙƙin da yake wuyansa domin ganin an yi al'amarin a tare ta yadda za a gudu taron a kuma tsira tare a samu rabauta a fita daga cikin irin halin da ake ciki a fada kyakkyawa ingantacce a samu ingantacciyar rayuwa mai cike da koshin lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki da nutsuwa wata za ta kai mu ga tudun mun tsira a nan duniya har ma da gobe kiyama mu zama mun samu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan kuma a ƙarshe mu zama waƙina azaban nara mun samu aljannatul firdausi Allah ubangiji ya ba mu ikon yin haka Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 dalilin mai da zamani daga nan masallacin juma'a na hukumar shari'a ta jihar Kano wassalamu alaikum